والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركم الدعاء أن يمتين أصبر وأن يدافع دا شاهد قوتن ذو الحجة وأن يشكر تدبر لحدود عشرين دعوكم باية هجرة من صلى الله عليه وآله وسلم daga makar zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 15 ga watan biyu shekara ta 2003 miladiya dan ci gaba da karatu littafin mu mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 113 idan ba mun ta bijiya muna cikin kitabul aiman wan nuzuri darasi na 114 karshen abin da muka tsaya akan fajiya hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kare da gare shi. Usama ibn Zaid yake kada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man suni'a ilayhi ma'rufun fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana'i. Wato dukkan wanda aka aikata masa ihsani, duk wanda yayi maka ihsani sai ka ce da wanda yayi din jazakallahu khairan, manzo Allah ya ce wanda ya faɗa haka faqad ablagha fi sana'i, ya kai matuƙa wajen sana'i, wajen yabo ko wajen godiya. To za mu tashi kan hadisin Abdullah dan Umar, wa an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu naha anin nadri wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil, muttafaqun alaihi. Mun faɗa a je cewa annazuru jam'i ne na wato annuzur jam'i ne na annazuru, annazuru kuma a larabci shi ne al-ijab wal-ilzam, wato mutum ya wajabtawa kansa wani abu ko ya tilastawa kansa wani abu. A shari'ance iltizamul mukallafi shay'an lam yakun alayhi munajjazan aw mu'allaqan, iltizamul mukallafi shay'an lam yakun alayhi mukallafi, ya tilastawa kansa wani abin da ba dole bane a kansa din, sawa'un wannan abu ya zanto munajjazan kai tsaye ka ce lillahi alayya an atasaddaqa bi mablagi kaza min almali, wato naji na gani nayi alwashi tsakanina da Ubangiji zan yi sadakar naira 1000, wannan munajjazan kenan, zan yi sadakar naira 1000, wannan munajjazan kenan. Amma mu'allaqan kace naji na gani tsakanina da Ubangiji in har mara lafiyan da nake wajiya asibiti ya tafi to zan yi sadakar naira 1000, ka ganin mu'allaq ne. Idan ya tafi ya warke zaka bayar da 1000 sadaka, idan kuma ya gudu bai tafi ba ba komai a kanka. To kowane ɗaya daga cikinsu ana kiran shi da suna bakanci, kuma kowane ɗaya daga cikinsu ya zama wajibul ifa, dole ne ka cika shi idan ka yi wannan alwashin tsakaninka da Ubangiji. To wannan hadisi da karbo daga Abdullahi dan Umar, yace anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu naha anin nazri, manzon Allah yayi hani ga bakanci, yace a daina yin bakanci. Wa qala innahu la ya'ti bi khair, yace bakanci baya kawo alkhairi. Wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil, kawai dai ana fitar da dukiya ne daga hannun marowaci a sakamakon bakanci. Marowaci shi ne wanda baya iya yin sadaka kai tsaye tsakaninsa da Ubangiji har sai ya shartanta ma Allah wani abu. Ce in matata ta sauka lafiya to na yi alkawari tsakanina da Ubangiji zan yanka sa in kyautar da naman sadaka, in matafiyi nawa da ya tafi duri kaza ya dawo lafiya na alkawari tsakanina da Ubangiji zan yanka rago in sadaukar da namun fi sabilillah, ma'ana in bai dawo ba za ka yi ba, in ya dawo za ka yi. To wannan rashin yi din har sai da ka shartanta shi ne rowa din da manzon Allah ke miki, kuma da yace la ya'ti bi khairin, baya kawo alkhairi, abin nufi kada mutum ya dauka cewa lokacin da marar lafiyan ya warke in ba dan yayi bakancan ba da Allah ba zai warkar da shi ba. Dama can Allah ya kaddara zai warke ko ka yi bakance ko ba kai ba. Kada mutum ya kaddara in matafiyin ya dawo lafiya sanadiyar bakance ko alwashi ne da ya ce wa ya Allah in har ka dawo da wani lafiya zan ji kaza, to sai Allah ya dawo da shi. Kada mutum ya dauka haka, dama can Allah ya tsara zai dawo da shi lafiya. shine ma'ana la ya'ti bi khairin, baya kawo maka wani alkhairin da ba riga an kaddara maka ba, shine abin nufi ba'ada la ya'ti bi khairin ghayra muqaddarin laka, baya kawo maka wani alkhairin da ba riga an kaddara maka shi ba. An fahimta ko? Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. To idan muka kalla wannan hadisi sai muga mai hukuncin batace, mai hukuncin sa a'a gashi an ce naha, kace mu sahabi mallam Dawud naha, annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nadri, manzo Allah ya hana bakance, mana ta mutum makruhi tunda gashi manzo Allah ya hana. To amma ya zai zama makruhi gashi Allah ya siffanta bayi nadri da shi, sune al abrar, innal abrar yashrabuna min ka'sin كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله هي بيسيتي يوفون بالنذر سنة تكبا كنتي ويخافون يوما كان شره مستطيرا سنة جنس ولونيني وانت شر سيناري جرماتيني يني دانا تاتي شاما كما الله شو ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. Duk abin da kuka siyar na sadaka ko kuka yi na bakance Allah ya san da shi, cewa Allah ya san da shi yana nufin zai baku sakamako kina kai, kawo ko siyarwa ana yabon masu ita haka ba bakance ma ana yabon masu ita, kuma nan da kuma da Allah ya hana nahanin nazri. Kuma gashi hadisi ne muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaita. To shine sai malamai suke cewa wajen hada kan waɗannan nassoshi ta yadda ba za su ci karo da juna ba, cewa shi bakance ɗin iri biyu ne, akwai wanda yake mutlak, mutum ya ce na alkawari tsakanina da Ubangiji a ƙarshen wannan watan zan yanka sa in kyautar da namun fisirillai, kaga nan bakara ta yadda abin da cewa in mara lafiyanka ya warke, in matarka ta sauka lafiya, in matafiyinka ya dawo lafiya, in dukiyarka, ba ka shakanta wannan ba, tsakaninka da Allah kawai. Daga nan zuwa ƙarshen Zulhijja, in Allah ya kai mu ƙarshen Zulhijja, zan yanka in kyautar da namun fisirillahi, zan yanka rago in kyautar fisirillahi, zan yi sadaka da naira 1,000, zan ciyar da mutum 10, zan ciyar da mutum 30 abinci a wannan yini a ƙarshen wata. Wannan alƙawari ne tsakaninka da Ubangiji ba tare da ka shartanta ko wani ba. To irin wannan bakatai shine ake yabon masa shi, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Irin wannan manzon Allah ya hana cikin hadisi shine irin wanda ka sanya sharadi, in mara lafiya na ya dawo lafiya zan yi kaza, in matata ta sauka lafiya zan yi kaza, in na tashi daga cutar da nake ciki yanzu zan kyautar da kaza, ma'ana in ban tashi ba zan yi ba. To irin sa ne manzon Allah ya hana, dan gashi za ka yi wani aiki na lada amma ka shartanta wa Allah da wani abu da zai maka na amfanin duniya, shi ko aiki na lada ko ibada ana so ai ne dan amfanin lahira gobe kiyama, dan me za ka shartanta wani abu na duniya? To irin wannan shi ne bakance na makaruni. Ina ba da gumbanta, ma'ana dai ba sun karo da juna tsakanin wannan hadisi da kuma ayoyin da suke yabon masu bakance, ko waɗansu hadisan daban da suke yabon masu bakance, ko ma suka yi umarni da wanda suka yi bakance cewa cika bakancinka, irin aufi bi nazarika da manzon Allah ce da Umar bin Khattab ko wani cikin sahabbai da ya bakance. Wa an Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaffaratun nazri kaffaratu yamin, rawahu Muslim وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمه وصححه. وانا حديثي ان كربو دغ عقبه ابن عامر يتي منذ صلى الله عليه وسلم ياتي كفاره النذر كفاره يمين وتكفاره تباكنتي هي كفاره رنسوا هكا. وانا روايه تصيا ودا امام مسلم يروتو اما امام الترمذي يا قال ده كلمه اذا لم يسمه, idan bai ambaci abin da zai bakantar da shi ba, kamar kai ne kace na sha alwashi tsakanina da Ubangiji nan da ƙarshen wata zan yi sadaka da wani abu na dukiyata, wani abu na dukiyata, kaga baka faɗa da kuɗin ba 500 1000 10000 baka faɗa ba. To irin wannan idan mutum ya bakance irin wannan wanda bai ambaci menene zai ba, to abin da yake wajibi a kansa shine sai ya kaffara irin ta rantsuwa. Ina fata an fahimta. Idan lokacin suka waye sai ya me kaffara ta rantsuwa, shi yadda miskinai guda 10 ko yi musu tufafi ko yantar da baiwa mummuna in baya da ikon yin nan azumin kwana 3 kamar yadda muka faɗa a jiya. Shi abin da manzo Allah yake nufi kaffaratun nazri kaffaratu yaminin, ai idza lam yusammihi, idan bai ambaci abin da ya bakantar da shi ba. Idan ko ya ambaci abin da ya bakantar da shi zan yanka sa, zan yanka rago, zan kyautar zai yi sadakar naira 1,000 zan yi mai nuna to wannan abin da ya ambata shi zai yi, amma idan bai ambata ba shi ne sai ya kafara sana. Ina fata an fahimta. Bai wanke shi ba, kafara rantsuwa zai dole shi ne ka'idar. An fahimta ko? Wali Abi Dawud min hadisi ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'an, Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi daga Rawi Abdullah dan Abbas Allah sakare da gare shi shi da mahaifinsa, hadisi ne marfu'i, mana manzon Allah ne yace man nazara nazran lam yutammi fa kaffaratuhu kaffaratu yaminin, kaga nan ya kara fitowa fi duk wanda ya bakantan da bai ambaci abin da ya bakance da shi din ba kaffaratu ita ce kaffarar rantsuwa, wa man nazara nazran fi ma'siyatin fa kaffaratuhu kaffaratu yaminin, wanda ya bakance na zai sako kuma da dindin dan adam dan mutum zai bakantan sa yace nan da karshen mata zai yi sata ko zai yi fasikanci da wanki ko zai yi dai fado ta barna da zai ba ba a bakance da sako, to saboda ka duk wanda ya bakance da sako insha Allah sai ya sako kaza kafara dan zuwa ta kama amfanin kila sai ya kafara dan nan da rakare sai tunda dan adam marwaci ne baya son ya fitar da wani abu cikin dukiyarsa. Yadda idan aka ce ga kafara tsakanin kuɗi da azumi, wace mutane suka fi yawan azumi don ɗan adam baya son ya ba da kuɗi, kafara fi yamini kenan. Ai da ma aikata sabon ma bai halatta ba, don me zai aikata sabon ya dani? Ai da ai da ma aikata sabon ba, don sabon haramun ne. Kar ka zo ka ce wai idan ya aikata sabon ba ya kafara a kansa. Furta wannan bakance ne yin sabon ɗin kawai ya nuzunta masa ne kafara. Wani tamfa niyya kake, niyya daban bakance daban, wani niyya kake. Waman nazara nazaran la yutiquhu fa kaffaratuhu kaffaratu yaminin, haka wanda ya bakantan da ba zai iya yin sa ba shi ma kaffaratu ita ce kaffarar ran, menene ne bakantan da ba zai iya yin sa ba? Kamar mutum ya yi bakance ya ce in Allah ya kai mu shekara ta 1,400 da 24 wato shekara mai zuwa kenan zan yi aikin haji double guda biyu, ai ko a shekara ɗaya dole sai da aikin haji sai biyu tunda dai arfan rana guda ɗaya ce, in ka tsaya yau ka tsaya tsayuwar wannan shekarar to shi za ka yi shekara ta biyu kuma sai shekara mai zuwa, ka ga yayi bakancin da ba zai iya yiwa ba, ko yace in Allah ya kai mu ramadana mai zuwa sai na yi double ɗin ramadana, ramadana biyu zan yi a shekara ɗaya, ai ba zan yi ba. لأن الجسد مشغولة بصيام عام فلا يمكن أن تضيف إليها صيام عام آخر. قال بيريد أن قبل ذلك ما يتدى أزم وانا شكرا باية يواكس توسى أزم وانا شكرا كما أتكين وانا مصام بيريد بذي يوا إما فتاهم فهيدا قال بيهي باكا انت وانا بذي يوا كوكو مثل باية دكوبي باكا انت من دكا يسام وطا سيلا ينكي شاولوغو من السير كاكو باكا دكوبي كوساني هذا باكا انت دبراك إياه بني وانا mukatai nan da karshen wata, ko mutum ya yi bakance na cewa nan da karshen wata don lafiyar karshen wata sai na cire dukkan dukiyata na kyautar sadaka fi sabilillah, bayan ya wannan bakance sai ya tunani kai zan ko iya dukkan sa gaba da ya bayar duk wannan hukuncin sa shine zai yi mai sai ya kafara rantsuwa, shi ne wannan nazara nazaran la yutiquhu fa kafaratuhu kafaratu yaminin. Haka Ummu Aisha ta bayar da fatawa ga wani bawan Allah ya yi bakancin zai ce da dukiyarsa gaba ɗaya zai ce wallahi na jawo kaina abin da ya fi ƙarfinsa, ta ce mai kai sai na yi bakancin zai ce da dukiyarsa gaba ɗaya sai kai ka fara rantsuwa. Kamar ya zaɓi
zan ba da 1,000 ko 500
kamar yaya ya ce ko zai ba da 1,500 shi kenan, wannan idan ya ba da 1,500 ya riga ya sauke ba ma ai ya raba. Wannan hadisi wa isnaduhu sahihun sanadinsa sahihi ne illa anna al-huffaza rajjahu waqfa, sai dai da yawa daga cikin malaman hadisi sun rinja da cewa hadisi ne mawqufi wato hafizai cikin malaman hadisi, amma gaskiyar zance shi ne hadisi ne marfu'i, ya tabbata manzon Allah ya faɗi حديثي نسيه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga riwayan ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta. Ta ce manzon Allah ya ce wa man nazara an ya'ti Allah fala ya'tihi. Abinda kake tambaya da su. Duk wanda ya baka cin zai saba Allah kare kuskure saba masa. Da haka kuma sai ne kafara ruwa. ولمسلم من حديث عمران امام مسلم يرويته daga riwayan hadisi na Imran ibn al-Husayn Allah ya kare da gare shi yace la wafa li nazrin fi ma'siyatin ba a cika dukkan bakance da mutum yayi dangane da sako idan mutum yayi bakance cewa zai saba wa ubangiji ba zai cika wannan bakancen ba na'am tamshi wal tarkab muttafaqun alayh wal lafz li muslim ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وانا حديثي أن كان عقبة ابن عامر يتي نظر أختي نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عافية يرؤوها ta yi bakance za ta je ɗakin Allah ƙafarta ba ta kalmi wato ta yi bakance za ta je ɗakin Allah don umara ko aikin haji amma abinda ta sa cikin bakancen nata za ta yi tafiya ƙafarta ba ta kalmi daga garin Madina har zuwa Makka kaga ta ɗauki aiki mai yawa fa amara ni an astaftiya laha rasulullahi sallallahu ba amaratni zai zama kenan an astaftiya laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta umarce ni da in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wannan bakancen nata lalle ne sai ta tuka shi haka fastaftaituhu sai na tambayi manzon Allah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah zira da mun tabbata gare shi da iyalan gidansa yace litamshi lalle ta tafi wal tarkab amma ta hau abin hawa muttafaqun alayhi wal lafz li muslim muslim yarwayto wa li ahmad wal arba'a a riwayar imam ahmad da kuma malaman hadisi hudu fa qala sai yace inna allah ta'ala la yasna'u bi shaqa'i ukhtika shay'a ba abinda allah zai aiwatar dangane da wahalar yar uwarka dan ta wahalar da kanta allah ba ya muluwa zai da wahalar ta ba murha fal taktamir ka umarce ta ta yi lullubi wal tarkab ta hau abin hawa wal tasum salasata ayyami sannan kuma ta yi azumi wato ainihin na kwana uku azumin kwana uku ba shi ne kafara ta rantsuwa kafara ta rantsuwa kenan abin nufi ta yi bakance da abin da ba za ta iya ba domin tafiya tun daga Makka zuwa Madina a ƙasa a matsayinta na mace kuma kafarta ba takalmi kaga bakance ne na abin da ba za ta iya ba a wata riwayar ma ta ce ba za ta sa gyala a kanta ba ma'ana don ta sha wahalar zafin rana duk tana ganin zafin rana din ga tafiyar ƙasa din ga kafa ba takalmi shi zai tara mata lada in ta irin wannan bakancen to kuma wani abu ne wanda ba za ta iya cikawa ba a matsayin ta na mace tafiyar kilomita 420 a ƙasa kafa ba takalmi cikin duwatsu cikin sahara kuma ba ta yi lullubi ta rufe kanta ba ga zafin rana ba ta hau abin hawa ba to bayan ta yi wannan bakance sai ta gaba za ta iya cikawa da shi ba don haka sai ta umarci dan uwanta cewa ya je tambaye manzon Allah dangane da wannan bakance ya za ta yi sai manzon Allah ya ce shi kenan ta hau abin hawa ba ma sa takalmi ba ta hau abin hawa bayan ta hau abin hawa kuma ta lullube kanta ta yi lullube wal takhtamir ali tada al-khimara ta sanya khimar an gane ko sannan kuma ta je ta yi wannan abin da za ta yi kuma ta zo ta yi kafara ta rantsuwa shi ne azumin kwana uku wanda sun talata ta ayyami wato ta yi azumi na kwana uku wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal istafta sa'd ibn ubada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi nadr kana ala ummihi tuwfiyat qabla an taqdiya ka rage kukushin da kasar da kasuwa ka rage karfin an karbi hadisi daga abdullahi dan abbas allah su kare da gare shi kala yace istafta sa'd ibn ubada ya tambayi manzon Allah istafta ta dubna ubadata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'd ibn ubada ya tambayi manzon Allah sai da mun ce tabbata gare shi fi nazarin kana ala ummihi dangane da wani bakance da ya kasance akan mahaifiyarsa tuwfiyar qabla an taqdiya ta yi bakance kafin ta kai ga cika bakantan kuma sai ta mutu faqala sai manzon Allah ya ce iqdihi anha ka biya mata bakanta abin nufi idan mahaifiyarka ko mahaifinka ya bakanci na cewa zai yanka sa ya kyautar sadaka fi sabilillah na cewa zai ce da miskinai goma lokaci kaza na cewa zai sadaka da naira dubu kaza lokaci kaza kafin ya kai ga ranar cika wannan bakance sai ya mutu yanzu wannan bakance ya hau kan wa ya hau kan dan wannan wanda ya bakance sai yi a madadin mahaifinsa shi yasa da Sa'd ibn Ubada ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan mahaifinsa ta yi bakance kafin ta kai ga cikawa kuma ta rasu sai ce iqdihi anha ka biya mata ma'ana kai wannan bakancen a madadinta na'am malamai sun ba da ansa game da shi cewa mai yawa manzon Allah ya dubi da karinatul hal halin da ita ba za ta iya ce da miskinai guda goma ba ko yi musu tufafi ko yantar da baiwa tunda ya riga san fakiriya ce da haka kawai sai ce ya zama kwana uku ko kai yanzu wani ya zo ya ce ya yi rantsuwa zai kafara ka kalle shi ka tabbatar fakiri ne shi kansa ma a yau din sai ya fita ya nemi na yau za ka ce da miskinai goma ba ya daga cikin kucin fatawa ka ce sai da miskinai goma sai ka ce zai kaya zama kwana uku ina fata mun fahimta wato karinatul hal manzon Allah ke dora da ita wajen ba da ansa wa alaikum salam abin yana kansa har zuwa lokacin da zai samu ko da in goba shi ka daina danta mutum ya yanta wanda yake da shi sai ya yi wato mutum mahaifinsa ya yi bakance kai ba ka da halin ka ya biya wannan bakance cikin yayyanka ko yan uwanka wani na da shi sai ya yi in duk ba ku da shi yana kanku dai har zuwa lokacin za ku samu hali sai kun yi fa dai Allah ya hakku an yi ku ba bashin Allah dole sai an cika cewa an sabit ibn Zahak radiyallahu anhu qala nazara rajulan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yanhara ibilan bi bawana bi buwana buwana shine daidai lafazin bi buwana fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sa'ala fa qala hal kana fiha wadhun yu'bad qala la فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وانا حديثي أنك أقول لك ثابت ابن ضحاك الله تعالى الدادري يتي نظر رجلا على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya yi bakance a lokacin manzon Allah an yanhara ibilan bi buwana zai je ya soke raƙuma a wani wuri da ake kira buwana wuri ne da yake kusa da garin Yalamlam wato miƙati na mutanen Yaman dangaren Makka ya yi alƙawarin cewa ya yi bakance zai je ya kai raƙuma a wannan wurin ya soke su ya kyautar da nama ya sadaukar da nama sai zo ya tambayi manzon Allah cewa ga irin bakancen da nayi shin ya zama dole in cika wannan bakancen ko na iya yanka raƙuman a nan gurin ba sai na je can ba ko kuma lallai sai na je can din kun gane tambayarsa fa qala sai manzon Allah ce hal kana biya wasu nan yaubat wannan wuri mai suna buwana akwai wani gunki da ake bantawa a wurin a lokacin jahiliya qala la yace babu فقال سيتي فهل كان فيها عيد من اعيادهم اكون عيد وني بكي ده متان جاهليه suka saba yin duk shekara ko duk wata a wannan wuri فقال لا sai manzo Allah sai wannan mutum yace babu فقال sai manzo Allah yace au bi nazarika je ka cika bakantan ka ina fata mun fahimta eh a tantin kenan yace je ka cika bakantanka. Mai yiwa garin ya lura cewa akwai miskina da fakirai, sai tunanin bari bakance don saboda maslahar talakawan wannan gari. Mai yiwa kuma ya yi don saboda wani idi na gargajiya da ake yi a wannan gari. To da manzon Allah ya tambaya ya ji babu wani idin gargajiya na jahiliya, babu wani gunki da ake bauta, sai ce je ka yi. Inda a ce a wurin akwai wata gada ko wani biki da mutanen jahiliya suke yi, kaga da manzon Allah ba zai ba shi izini yi ba. Inda a ce a wurin akwai wani gunki da ake bautawa, ko da shi da ya je wurin ba dan gunkin ya yi ba, ya yi dan talakawan garin, to abin zai kamance shi ne da wanda suke zuwa su yi dan gunki, sai manzon Allah ya hana shi. Ina fata mun fahimta, saboda ba a son kamance shi ne tsakanin musulmai da kafirai. Dan haka da manzon Allah ya tambaye shi, duk babu wannan zai ce aufi bi nazarik, je ka cika bakantanka, fa innahu la wafa li nazarin fi ma'siyatillah. Abin da yasa na tambaye ka wannan shi ne dan ba a yin bakance cikin abin da ya shafi saban Allah ne. Mana inda zaka je ka yanka wannan raƙuma ka sadaukar da naman domin wani gunki da ke wajen, to kaga ya zama sabo, da ba za a cika wannan bakantar ba. Haka kuma inda za a yi domin wani idi ko wani biki da ake yi, ko da murnar zagayowar shekara ne, tunda musulunci bai canza ita ba, da ba za a yi ba, sai a hada mutum cewa kare, domin babu bakance cikin abin da ke saban Allah ne, ba a cika bakance cikin abin da ke bakance ne na saban Allah. Wala fi qati'ati rahim, haka ba a cika bakance cikin abin da ke wato yanke zumunci ne, wato mutum ya yi bakance tsakaninsa da Ubangiji sai ya yi wa wani ruwa idan ya zo tambaye shi lokaci kaza, wanda ruwan za ta iya tabbatar da me, wato raba zumunci. Ko ya yi bakance sai ya kwace abu kaza da ya bai wa wani, ko abu kaza da wani ya saba yawa duk lokaci kaza, gaje na da halin yi sai ya hana, ko duk abin da zai zama sanadiyyar raba zumunci, mutum ba zai cika irin wannan bakancen ba. Wala fi ma la yamliku ibnu adam, haka ba a yin bakance cikin duk abin da dan adam bai mallaka ba. Kace za ka yanka sa bayan baka da kudin ko kaza, to ba a yin irin wannan bakance. Idan ko mutum yayi ba dole bane sai ya cika, a madadin cikawa da zai yi shine sai ya mi, sai kafara rantsuwa ka bai da makaranta baya, kafara sai ya mi. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tabarani, Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Tabarani, wal lafzu lahu lafzan riwayar Abu Dawud din ne, riwayar Tabarani ne, wa huwa sahihul isnad, sanadin hadisin sahihi ne, ko shakka babu hadisi ne sahihi. Wa lahu shahidun min hadis kardam inda Ahmad, akwai hadisin da yake kama da wannan riwayar Imam Ahmad wanda yake bada shaida kan wannan, wanda aka karbo daga Kardam. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. دنگر الحديث بايا ينزيد متن يا القول يتي يا إبا كنتي أفرق متى مكام وثي يا جي يا ينكسا أكبر إن شاء عثمان تنفودي وأتقوت يا كي وتدنا من في سبيل الله ya halatta ko bai halatta ba, saboda bai halatta ba, saboda ana zuwa wurin a sabawan Allah. Da yawa za a ga wajen sukan je wurin da buhuna na gero ko na dawa suna rabawa sadaka, suna ajiyewa akan kabari, talakawa suna dauka, ko fakirai suna dauka, ko masu gadin kabari suna dauka, wannan ba karamin safo bane ba, don yayi kamance shi yana da abin da mutanen jahiliya suke, ya yi kamance shi yana da bautar wani Allah. Inda ce hukumomin mu suna da kula da addini da sun hana wannan tuntuni, wallahi na gani da idona waɗansu suna tawafi da kabarin Shehu Usman Asafar, da idona na gani suna tawafi, yana jan carbi, yana zagaye kabarin, yana roƙo, yana addu'o'i, ba san ko me yake cewa ba. To wannan kenan, banda kuma irin wanda ake a Kano lokacin maukibi, wanda yanka dariya suke kasa ta kan kabari da ciyawar kan kabari da cinyewa suke. Kaga wannan duk shirka ne, shirka ce, shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci mai hadarin gaske, amma malamai sun tsora jahiliya kai suna ta yi. Kaga tsohuwa ta taho da jikokinta ‘yan mata guda biyu, wai ta tafi ta ji suna faɗa mai kabarin, gashi nan sun rasa aure, ya taimaka mata su yi aure. Ban ji ba a ne? Don ne ba ta hana ba ne ba, amma in ta gada ba za ta yi hana ba, in zaka zanga zanga gwamnati ba sai su zuwa wal bolur zahar ba wakati aga to in za ta ba Allah ta na mana to amma tunda gwamnati da balwanta da Allah dan saba Allah bai yake wa gwamnati ciki a wurin mun sai an saba Allah bai mata komai ba dan haka ba ta hana ba amma an tabe wani gwamnati a Kano da yace ba za su hawo wannan mulki bidin ba ko ba sawo ba aka zama yan mobile aka ce da sun fito a zane su a ba su kashi su koma gida ba wanda ya fito wallahi ko yanzu da haka na sai zai zai amma ya danganta commitment ne da kuma fahimtar addini din da iltizami kan addini shine kawai magana to amma alhamdulillah sakamakon da'awar sunna ababan suna raguwa amma kafin a ce an cinje su gaba daya akwai wahala saboda akwai maslaha mai yawan gaskiya ce su manyan shehuna suna samun kuɗi da wannan su ƴan mata da samari kuma suna samun shakatawa da junansu a sakamakon wannan bidiyoyin tunda za a ce an yaye hijabi gaba daya ma'ana in ma ka saba Allah ma an yafe shehi ya yafe to ka kawo baligi da baliga wai ka ce su saba Allah Allah ya yafe gaba daya shehi ya yafe za a biya a kaskashe wa ranar tashin kiyama to me ba za a yi ba mutanen da suke bada addu'a guda daya sai idan ka karanta ta ba ma wai zanuban da kai ba a lahira ma sai Allah ya maka ciko bayan addu'ar ta kankare dukkan zanubanka kuma kana jira ran lahira Allah ya maka ciko to dan Allah ka faɗa wa jahili haka me ba za a yi ba wallahi duk azzalawan masu mulkin da kake ganin irin wannan malaman suke zauna su baka wannan duk ga sun zauna sun ba su wata addu'a da kayan addu'a guda ɗaya shikenan wani ko wata addu'a ce wani salati ne wai ga tirin zunubi da ka ja shi kakkare zunubi ki yi dadda tsaki a yi so to wai idan yi rasa zunubi idan baka idan kana yi kuma idan kana yin wannan salatin sai kana hadawa da zunubi in ko ka ƙi yin zunubi to sai kakkare ladanka to dan Allah ka faɗa jahili haka mai ba zai ba duk suna nan muna ganin su a Kano kiri da muzu da mutum akwai zikirin da za a ba mutum idan ya daɗa yana yi zai samu ci gaba shi ma ya zama Allah duk ana kallon su ba kafirci kiri da muzu ana ganin mutane suna yi Allah rufa mana asiri idan mutum ya ga wannan wallahi abu ne ne mutum ya kuka wallahi wallahi almusta'an وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس أن قلت لك جابر بن عبد الله يتي وانا متن ياتي دا من ذن الله ألانا دا كي فتح مكة يتي يا رسول الله يا من ذن الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة نائبا كان تيتي وإن الله يباك نصر كبود مكة أن أصلي في بيت المقدس sai na tafi baitul maqdis masallacin kudu da je na sallar nafila can fa qala sai manzo Allah ya ce salli ha huna yi sallar ka nan ba sai ka je can ba fa ta'alahu yace manzo Allah ba kan je ba ne cewa suna je baitul maqdis fa qala manzo Allah ya ce salli ha huna yi anan fa ta'alahu yace manzo Allah baitul maqdis na ce zan je ba anan makka ba fa qala sai manzo Allah ya ce fa sha'anaka idan ne sai ka je ka tafi baitul maqdis din ka je kai daga tafi baitul maqdis shi ne fa sha'anaka idan je ka sha'aninka inda ka ce sai ka je baitul maqdis rawahu ahmad wa abu daud wa sahahahu al hakim hakim ya inganta shi yace ma ala shartu muslim hadisi ne sahihi ba wata ta cewa kansa kike ma wannan hadisi shi ne kamar yadda malami suka tattauna a kansa idan mutum yayi bakance zai je wani wuri ya yi sallah idan wurin a kowane wuri ne a duniya idan ka je kai sallah a makka ko kai a madina ta sauke maka ba sai ka je wancan wurin ba saboda makka da madina sun fi wancan wurin farza zuwa wancan wurin bai zama tilas ba da kaya a makka ta riga ta sauke maka sallah ina fata an fahimta idan kai bakance a nan wurin ka ce sai ka je sakkwata kayi sallah idan kayi a nan garin ta riga ta wajen ta ba sai ka je sakkwata ba dan da sakkwatan da nan duk balalar su daya ba wanda ta kota amma in ka ce kayi ba kanta zaka je makka ko sai ka je baitul maqdis ko sai ka je masallacin madina to idan ka je makka duka ta dauke maka sauran in baitul maqdis ka ce zaka je sai ka je madina ta dauke maka ka je makka ta dauke maka domin da masallacin madina da na makka sun fi na baitul maqdis falala ina ba ta fahimta amma ba masallacin makka bane ba na kudus bane ba na ina bane ba kawai kai daga nan zaka je masallacin abuja national mosque kai sallar nafila sai kai anan gurin ka riga ka dauke ba sai ka je ba duk dai ne da nan da can ba inda yake falala an gane ko وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا متفق عليه واللفظ للبخاري أنك الحديث لك أبو سعيد الخدري قال الله تعالى دا قريش يتي من ذا الله لا تشد الرحال الرحال جمعنا الرحل الرحل شين سردن دا كتورا واكرا كومي manzo Allah ce la tashaddu rihalu ba a daurawa raƙumi sirdi ko dukkan wani abun hawa sirdi abinda yake nufi ba a yin balaguro ba a yin dogon tafiya nan ga idan kika daurawa raƙumi sirdi ai ba kusura ba ba a yin dukkan wata dogowar tafiya dan aje a girmama wani wuri illa ila salasati masajid sai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku ne Masjidul Haram masallatin Makka ومسجد الأقصى ده مسلات القدس ومسجد هذا ده ونن مسلات النوى لوكتن ده مزال الله قدرنا مغانا هنا مغانا مسلات سنة مدينة ودنا ولا لن يكون ذاك يباك انتي كتسي إن كاديسا يذا متيلة كو كتسي كاديسا ذاك يبادا يذا متيلة كاديسا قلنا أما إن بايا ننقل مبايا ذا ما دولا أتي ده ونوري ذاك كجيك جيرو ماي وانا هدين تنيا قباك أبايا لوكتن ديك أبابي إيتكاكي sannan ga sunan yami mai tace a nan wurin dangantuwarsa zuwa ga mutum ya yi bakance zai je wani wuri ya salla duk inda kai bakance kace za ka je ka yi salla matuƙar ba masallacin Makka ba ne ba na Madina ba ne ba na Kudus ba ne ba to ba sai ka je can ba idan ka yi a garinka ta yi ba wata kafara ba kafara abin da ya sa shi ba kafara kwata-kwata dama ba wannan hadisin ya hana ka tashi ka tafi can muttafaqun alaihi wal lafzul bukhari وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة وانا حديث عن كيف قلت لك عمر بن الخطاب يتي ناتر من ذا الله يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام نائبا كنت تلوك في الجاهلية cewa zan yi itikafi na dare daya a masallacin mai alfarma na Makka ka tana fatan lokacin jahiliya wato tun kafin ma ya musulunta kenan yayi wannan bakantan fa qala sai manzo Allah ce awfi bi nazrik je ka cika bakantan ka muttafaqun alaihi hadithul bukhari da muslim suka rawaito abinda wannan hadisi ke nunawa inda kafiri zai yi bakance na wani aiki daga cikin ayyuka na ibada ta musulunci idan ya musulunta dole sai ya cika wannan bakantan wato sai wannan ya nuna bakantan ya kullu lokacin da ya kulla shi sai dai ko ya cika shi baya inganta sai in ya cika shi a halin ya musulunta domin inda a ce lokacin da ya bakance zai yi itikafin dare daya a masallaci mai alfarma kafin ya musulunta kuma sai dai ya yi itikafin dare dayan yana da lada bai da shi domin a wannan lokaci ko ya aiki ba shi da lalatun da shi ba mummuni ba ne ba sharaɗin bayar da lalatun cikin aiki idan mutum ya yi shi ya zanto mummuni da shi wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun sharaɗin kenan fa ulaika kana sa'yuhum mashkura dole in mutum ba mummuni ba ne duk irin aikin da yana alkhairi ba zai samu lada akai ba an gane ko wa alaikum salam وزاد البخاري بخاري يا قال في روايه متر روايه فاكتكف ليله ده مزال الله تي او في نظرك زي كتك باكن جنك سي في اعتكاف دري دي دي وانه سي wannan ya nuna mana cewa mudda ta itikafi mutun ya halatta itikafin dare daya kaga sabanin abin da muka saba karanta cikin littafin mu da gida akalluhu yawmun wa layla amma liki yance mafi karancin lokacin itikafi shine dare daya da yini daya ka shiga itikafi kaman bayan magrib yanzu kar ka fita sai gobe bayan magrib dare daya da yini daya ko ka shiga da safe bayan sallar asubahi kar ka fita sai gobe da safe bayan sallar asubahi kaga dare daya da yini daya to amma ga shirin mun yayi bakantan itikafin dare daya ko manzon Allah ya tabbatar da shi kuma ga shi ya je yayi itikafin dare dayan kuma ya wadatar an gane ku da wannan kuma waɗansu malamai suke kafa hujja kan cewa a ce yin azumi ga mai itikafi baya cikin sharadi na itikafi ko baya cikin wajibatul itikaf cewa an yakuna mu'takifu sa'iman sai dai mutum mustahabi ne ya zama yana azumi, in ana cikin ramadana dawa ai ba bukatan kuma sai wani azumin sabo tun daga ramadana ne, in a wajen ramadana zai itikafi kuma itikafin ya shafi ne, to mustahabi ne ya zanto da azumi a bakinsa, amma ba za mu ce wajibi ba ne, domin inda mun ce wajibi ne to ya zami da wannan hadisi, azumi ko da ake yin shi ba a yin shi da dare, an gane ko da shi kuma ya yi itikafin dare ɗin ko ya manzon Allah ya tabbatar da shi kan haka. Wannan fa ibn al-Iman mai yake yake ganin shi ta kafi ba wai sai kai dare ɗaya ba ko na awa ɗaya ne ya halatta, yace in kai niyyar zaka je masallaci kai ta kafin awa ɗaya ka shirya ka je kace da kai ibadar ka ta awa ɗaya ka fito yace kai ta kafi, to maganar ta da babu hadisi a kai da yace idan an yi hakan yayi, babu hadisin da yace in an yi hakan bai yi ba, ina ba dan bai ta domin lokacin da Umar dan Khattab yace nayi ba kan tan yin itikafin dare daya, manzo Allah ya ce je ka tuka itikafin ka je ka bai tuka me ba kan tan ka, wato shi ne yace nayi na dare daya bai ce ba nayi abinda bai kai dare, manzo Allah bai ce ba adda bai kai dare ba da ba za ka tuka ba, duk bai wannan bayanin ba kawai sai me auti bi nazrika, nabi ya sace wa zai faɗa liman yake ganin ko da za a dai tuka itikafi yayi na'am masala ce dai intihadi na iya shiga cikin ta wannan bangaren. Wallahi yana da wahala mu iya cewa fatawarsa ba ta da asali, ma'ana mu ce idan mutum ya yi itikafin awa ɗaya bai yi ba, don ba mu da hujjar fata itikafin sai in muna da hujja, mutum ya je yi itikafi na rabin yini na awa biyar na awa shida na awa biyu na awa ɗaya da rabi ya fito daga itikafinsa ya ce na itikafin awa ɗaya ko na itikafin kaza, sai kawai ka ce masa bai ba. Yanzu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Umar dan Khattab yana dare dai, duk da shi bai taba yin dare dai ba, shin dare din nan yana nufin kenan tun daga hudowar rana daga faduwar rana zuwa hudowar ta ko kuma kowane yanki da dare, domin lafazin dare zai iya daukan ma'anar cikakken dare zai iya daukan ma'anar waɗansu awanni cikin dare, kwarai da gaske yanzu misali sai na yi bakance zan yi itikafi na dare ɗaya, sharaɗi ne ya kasance shiga itikafi na lalle na shiga ne duk rana tana faɗuwa kuma kar in yi da'in fito sai rana ta fito, ko kuma idan na fito bayan kitowa alfajir dare ɗaya ya wuce, ko kuma in nake karfe takwas na dare ban fito ba sai da alfajir yake to ko sai da rana ta fito na yi dare ɗaya. Daga faduwar rana zuwa fitowa alfajir shi ne dare, ma'ana idan na yi bakantar itikafin dare ɗaya sai ya kasance bai shiga itikafi na ba sai da na sallar magariba sai na shiga itikafi, ma'ana kuma kar in fito sai bayan alfajir ya keto to shine na dare, ko kuma dole sai in ya kasance rana ta fada min ina cikin masallaci sannan na yi dare. Idan muka ɗauki dare awa sha biyu ne kaga nan gurin ka dawo kan hanyar mu kenan, idan dare yana awa goma sha biyu sai kai awa takwas a ciki, idan ka ɗauki ka san mafi sauka a ciki za a ce kai me kai dare. Ubangiji ta'ala ce alhajju ashhurun ma'lumat, aikin haji ana yin sa ne cikin watanni sananni. Lafazin ashhur ala wazni af'ul, wato kaga dole su fara daga uku, shine malume suke cewa wata uku ne, Shawwal, Dzulqa'da, Dzulhijja, wata uku gaba daya ko wata biyu da wadansu kwanaki, inda dai ana yin aikin hajjin nan a kare gaba daya a ranar 13 ga wata an yi an kare, daga nan ayyukan hajji sun kare. Kaga kenan Shawwal da Dzulqa'da da kuma 13 cikin watan Dzulhijja ba su cika wata uku ba, a wata biyu ne da rabi sai Allah ya sa musu suna uku. Ake dan kai rabin abu kai wannan abu ko ba gaba man da wannan kuma inda kitabul qada'i an Buraida radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم كتاب القضاء وباب القالنتي لفظ القضاء yana da ma'ana a harshen larabci yana da ma'ana a shari'a. Ma'anar al-qada a harshen larabci tana da yawa, yana zuwa da ma'anar al-intihau min al-shay, kammala abu. Allah ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ajadda dhikra, fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Qadaytum as-salata bi ma'ana addaytum as-salata wa intahaytum minha. فقضاهن سبع سماوات في يومين, قضاهن بمعنى احكمهن واتقنهن واحسن بناءهن, سبع سماوات في يومين, واوهى في كل سماء امرها, وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا, ذلك تقدير العزيز العليم. قضاهن كوتتا سو وتكوتة جنن سو قايتا سو inganta ginin ta yadda baya hujewa baya karkacewa. Sab'a samawatin, shi yasa Allah yake cewa farji albasar hal tara min futur thumma rji albasar karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir wa dhalika li shiddatihinna a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa'a samkaha fa sawaha. Qadahunna bi ma'na ahkamahunna kina, da haka alqada'u bi ma'na al-ihkam, kyautata abu, qayata shi, yin shi da inganci. Sannan kuma al-qada'u, kammala abu, kare shi, duk yana zuwa ma'ana al-qada. Sannan kuma al-qada'u bi shi bi ma'ana al-amru bihi, umarni da yin abu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, bi ma'ana amara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ila akhirih. Wannan ma'ana kadan daga cikin ma'anonin al-qada'u kenan a larabci. Amma al-qada'u a harshen shari'a shine al-faslu, ko kuma kace فصل الحكم بين المتنازعين, بين حكمتي اذكان ماسو حسوما غدا بيو, ماسو حسوما غدا بيو دين دن سواهم اكن جيني ني, واني يا كشي واني, واني يا سوكي واني, واني يا لهنت واني, واني يا كري حقولون واني, كي حكمتي اذكان شسنان سا القضاء, كوكما اكن دوكي ياني, واني يا تنجي دوكي رواني, واني يا مسلم دوكي رواني ديكر باباشي, حكمتي اذكان شسيني القضاء, كو اكن دكن كومي ناني شك اذكان متاني. Da haka da aka ce kitabul qada'i a nan gurin, abinda za a kawo shine muhimmancin alƙalanci a cikin rayuwa ta al'ummar musulmi ta yau da gobe, da kuma wani ɓangarori na abinda yake da alaƙa da alƙalanci din, tun daga kan shi mai hukunci ya ya kamata ya zartar da hukunci a wani yanayi, wata sifa ya kamata ya samu. An Buraida radiyallahu ta'ala anhu, an karɓo daga Buraida ibn al-Hasib, Allah ya kare da gare shi, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzan Allah ya ce al-qudatu thalathatun, alqalai iri uku ne, ithnani fi an-nar, guda biyu suna cikin wuta, ba wai yana nufin guda uku bane, dan alqalai ko a nan garin ai sun fi guda uku, abin da yake nufi iri uku ne, nau'i uku ne, ko ba haka? Nau'ikan alqalai guda uku ne, ithnani fi an-nar, nau'i guda biyu duk suna cikin wuta, wa wahidun fil janna, ɗaya yana cikin aljanna. Kamar mai tambaya yayi tambaya, manhum ya rasulullah, sai manzo Allah zai ci gaba da bayyana su, wato shine at-tafsil ba'da al-ijmal,
ya fada ba dunkule sannan zai fade shi kuma fillafillah sai ya ce rajulun arafa alhaqqa fa qada bihi mutumin da ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya ya zartar da hukunci da ita fa huwa fil janna wannan dan aljanna ne duk alqalan da aka rada shi alqalanci bisa ga tantanta kuma ya rinka yin aiki da ilimin nan nashi wajen rarraba husuma tsakanin mutane to irin wannan alqalan dan aljanna ne wa rajulun arafa alhaqqa fa lam yaqdi bihi mutumin da ya san gaskiya amma kuma bai aiki da ita ba wajara fil hukmi yayin zalunci cikin hukunci jara yayin zalunci ayin zalama fil hukmi kenan fa huwa fil nari wannan dan wuta ne wato alkali an nada shi bisa ga tantanta yana da ilimin alkalanci amma baya aiki da ilimin sai yake aiki da san zuciya yake karban cin hanci wurin mutane wa rajulun lam ya'rif al haqq fa qadha lin nas ala jahlin da alkalin da shi bai san gaskiya ba ba karatu yayi ba baya da tantanta ko yayi karatu amma yayi wa makaranta shiga shan tun ga dangare ya shiga ta wannan gobar ya wuce can gobar ba abin da ya dauko a ciki kasa ko wanda yake zuwa makaranta ba abin da yake dauka sai takarda sheda ya fito da takarda sheda amma ba zai iya defending din kanshi ba in ka ce ya kare wannan takarda sheda ta diploma ko degree da yi ba zai iya kare ta ba dai daga kwankwasa ba za ka ji komai ta tare da shi ba amma ya yi kokari ya ji jaraba ko wani ya rubuta masa ko an bai satar amsa ko shi da kansa ya tsaya ya yi amfani da kwakwalwarsa cikin dare jarrabawa ya matsawa kansa ya haddace daidai inda zai fito a cikin jarrabawa ya ci sa'a ya fito cikin jarrabawa ya je karfe 8 na safe ya rubuta inda za a ce an ba sa jarrabawa yanzu gobe karfe 8 ko ba za ka sake duba karatun ba da faduwa zai don wanda abin da ka tusa shi da karfi ya shiga haka kuma da karfi zai fita amma abin da ya shiga a hankali karatu na nutsuwa shine yake dawwama a cikin zuciya annabi ko galibi karatun jarrabawa ba shine karatu ba karatu da aka fahimta tun kafin ranar jarrabawa shine karatu amma karatun da ana yi gobe jarrabawa ka fahimce shi ba iya zama akan mutum sosai sosai to za ga wani alƙalin bai san hukuncin bai san ilimin alƙalancin ba yana da karancin ilimi matuƙa kwarai da gaske aka dauke shi aka bashi alƙalanci yayi ta yin hukunci bisa ga wannan jahilcin nashi shi ma wannan faqadalin nasi ala jahalin yayi hukunci tsakanin mutane da jahilci fa huwa fil nar yana cikin wuta wannan hadisi rawahu al arba'a malaman hadisi hudu suka ruwaito imamu ahmad abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah wa sahahahu al hakim imamu al hakim an-naysaburi ya inganta shi hadisi ne sahihi wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu wato abinda wannan hadisi ke nuna mana lalle ne alkali yayi kokarin ya samu kansa a cikin wannan wanda aka ce shi ne dan aljanna da farko ya zanto ya san me ya san gaskiyar sannan kuma yana aiki da ita amma duk wanda ya san cewa shi da kanshi gajiyayye ne ta fuskar ilimin alkalanci ko an kirawo shi an bashi bai kamata ya karba ba sannan wanda yake da haƙƙin nada alkali sai ya nada jahili shi kanshi sai an tambaye shi gobe kiyama dan me ya nada jahili alkalanci ko ya nada zalimi sai an tambaye shi gobe kiyama dan me ya nada zalimi alkalanci dan dole abin da ake bukata wajen alkali lokacin da za a yi masa jarraba a dauke shi alkalanci nahiya guda biyu nahiya ta iliminsa nahiya ta suluk dinsa ɗabi'u da halayyarsa iliminsa dan a tantance cewa zai aiki ba da jahilci ba ɗabi'u da halayyarsa dan a tantance cewa zai aiki ba da san rai ba domin koda mutum na da ilimi in baya da ɗabi'u na gari sai ya aiki da san rai ya kyale ilimin gefe guda ba wai dan bai sani ba kawai dan san rai a koda mutum na da tsoron Allah da halaye na gari in zai yi aiki ba da ilimi sai ya aiki bisa da jahilci ya wuta kenan ba wai dan baya son gaskiya ba ya yi shirme ne dan ya jahilci bai ce gaskiya yasa ake bukatar nahiya guda biyu nahiya ilmiya wa nahiya sulukiya bangaren suluk dabi'u da halayya tun daga aqida da dabi'u da halayya sannan kuma bangare na ilimi ya kasance yana da ilimi an gane ko na'am wannan shi ne kuskure waɗanda aka baiwa aka ɗorawa nauyin su ɗauki alkalai kan su kalli takardar shi jaraba ka dai su kyale idan ka kawo takardar jaraba a tattara aje ta gefe guda kuma sai a kirawo ka sai a yi bayani na dahir gar da gar kenan kowane abun kwasa shi a jishi amma kawai da gani takardar jarabawa kai lalle wannan ta kyau sai aka dauke shi za a dauki iska kenan musamman a Najeriya wanda shi fi komai sauki ka dauki iska akwai jihar da aka yi nemi a yawa alkalai jarabawa wajen mutum 60 su gabatar da takardunsu daga mai digiri zuwa ga mai diploma akan shari'a da wane ne da sauransu. Cikin mutum 60 din nan mutum hudu ne aka samu sun yi dama-dama. Su kuma su tambayar duk tambayoyin da suka rinka yi musu ma a cikin malikiya ne tsakanin risala da yaziya. Wanda ni dan kawai an yi wa alkali tambaya cikin ta malikiya ba da ansa ina ganin ba zai cancanci alkali ba. Wa ya ce hukuncin Allah gaba daya malikiya kada yake. In ya kasance ya dauki malikiya a nan a daidai fatawar da waɗansu sun saba malikiya akan ta kuma sun fi malikiya gaskiya. Me ke nan yi? Allah bai bautar da mutane da mazhabobi ba. To wannan an tsaya ma an takaita kuma a malikiyar ba can da zurfi da yawa ba. Kawai an tsaya tsakanin iziya da risala. Mutum 60 zauna ba ma mutum hudu ne aka samu masu dama-dama. Wannan ita ce matsalar. Saboda karatuttuka da muke yi iri biyu ne a gida. Idan mutum ya dauki da sai kyale ɗaya. Akwai karatu na takardar shaida. Mutum ya je ya haya islamic ɗinsa ya je kuma ya yi diploma su kware digiri kware masters ko ma har ya ji zuwa ga PhD. Duk wanda ya dauki wannan layin sai ya ga baya kula da daukan karatu na gar da gar a wajen malamai na littafi da za a fara min gilafin ila gilaf daga shafi zuwa shafi. To wannan abin da ya karanta kawai ya karanta syllabus ne. Syllabus din makaranta kawai. Shi ma in an ci sa'a malami ya iya haɗiɗe wannan syllabus din a zangon karatun da ya karanta. In ba haka ba wani malamin da zaka zo a jami'a baya iya karantar da ɗaya bisa uku na abin da syllabus din ya kunsa. Saboda kiyuya, saboda danda, saboda ha'inci. Ko shi ma bai iya malamin dama bisa ga rashin jinjinta aka dauke shi. Dhaufan talib wal matlub. Don haka ake tafiya. To kuma sai mutum ya yi wannan kawai ya dauke shi. In kun zo kun dauki muktasar. Kila babi ɗaya ko fasali ɗaya za ku karanta cikin muktasar. Ba da kai aka yi farkon ba, ba da kai aka yi ƙarshen ba. An dauki wani wuri a tsakiya bai fi shafi biyar ba. Shi ya fito a cikin syllabus nan za a karanta. Shi ka ci jarabawa a kai shi. To kaga duk wanda yayi wannan karatun kadai indai a Najeriya ne babu yadda za a yi karatu. Kai ko a wace jami'a a duniya indai za ka yi karatu na jami'a kadai ba zai sa ka yi karatu ba. Ka dai samu takardar shaida. To inda illar take a tsarin aiki na gwamnati kai ne mai karatu. Kai da kake yi takardar shaida. A gida kuma ga waɗansu kuma sun yi karatu na zaure gwargwadon hali sun yi shi da fadi sun sauke waɗansu littattafai sun san su sun fahimce su. Amma ba su yi karatu mai tsari irin na makaranta da aka yi tsara al'amurra a zamanance ba. To idan mutum yana so ya ci moriyar ilimi sai ya haɗa duka biyu. Yana yin wancan na gida na zaure a wajen malami ko a masallaci ko a menene yana yin na makaranta na takardar shaida. Suna tafiya kafaɗa da kafaɗa da juna. Duk wanda ya karatu a irin wannan tsarin sai ka samu ya fi fahimta ta karatu. Kwarewar da ke can ya ɗauka ya haɗa da kwarewar da ke nan. Experience din da ke can ya ɗauka ya haɗa da nan gurin sai ka samu ya kwakwada ya fage ilimi ya fi nuna da yawa. Saboda tsarin karatu na makaranta yana da tsarinsa daban za a koya ma bincike a baka assignment ka je ka rubuto abubuwa shafi biyar shafi shida shafi bakwai da gulgul larabci da shirme yau dai da gobe har ka saba. Wajen wannan assignment da ake baka kake sanin waɗansu littattafan wanda ba dan assignment da ba za ka san su ba. Daga lokacin da ka san su kuma suna nan cikin taskarka ka iya so wani ma ya zama naka a gida. In ka ga amfaninsa. A karatun gida babu wannan tsarin. Za ka yi ta karatu har ka yi shekara goma idan an ce rubutu a samun na shafi biyar ba za ka iya ba. Saboda tarbiyyar karatun ba a wannan tsarin ta tafi ba. Amma in an ce yi bayani da baki za ka yi bayani tarayyan. Amma rubutu da larabci ko ka tashi ka yi bayani da barbatu ba zai iya ba. Amma an tsaya na diddigi haka ko kadai a sauro za ka iya. Wani malamin na sauro ma gashi komai ka je sauran shi za ka tafi yi bayani amma ka zo nan gurin mutane cikin masallacin da akwai mutum. In an yawa a ce mutum 50 ko 100 idan ya haka ya tashi ya kalle su ba zai iya cewa komai a gaban su sai ya ta karkarwa ba idan bai sani ba a tarbiyyar karatun babu wannan tsarin shi yasa ba sai ya cewa komai. Ina fata an fahimta. To duk wanda yake son ya samu ilimi cikin masu neman ilimi sai ya haɗa duka bangalolin guda biyu. Kana karatu na waje wanda yake shi ne na fi sabilillahi dirshan kyakkyawan niyya take sa ka yi shi. Kana yin takardar shaida kuma don saboda ka samu albashi ka samu aiki a yi tirafi daga yan ba haka ba za a yi recognizing din ilimin ka ba. Ba wanda zai baka recognition dan ka yi karatu a zaure ko ka haɗi da yin littattafan ka haddace gaba ɗaya ka haddace Qur'ani ka haddace muktasar ka haddace albiya ta ibnu malik ka san maqamat al-hariri ana jawowa kana ja tare inda baka saka dace da wurin gurin take jahili ne in za a dauki alkali ba za a dauke ka ba in za a dauki malamin makaranta ba za a dauke ka ba kana gari sai a dauki dalibin ka na kasan kasa wanda bai kama da wani dalibin ka ba shine malami a wurin gurin ina fata an fahimta to kun ga a nan gurin wato dole sai mutum ya hada guda biyu shawarar da nake bai wa daliban ilimi kenan kuma sai mutum ya rada yana yi duka gaba daya kuma sai mutum ya cire girman kai duk wanda ka san zaka amfana da shi sai ka karu da shi a cikin ilimin sa kada kiyayyar wani mutum ta hana ka karu da ilimin sa ta iya yiwa kai da shi ba ku da fahimtar juna amma yana da abin da yake na ilimi kai ka tabbatar kana da kisruwar sa sai kake ka dauka sai me akwai malaman da fada suke da juna Ibn Hajar rigima suke da shi da al-Imam al-Aini Ibn Hajar mai littafin Fathul Bari al-Imam al-Aini yana da Umdatul Qari rigima dirshan ake yi malamai da suka yi zamani guda amma al-Imam al-Aini ya tabbatar Ibn Hajar ya fi shi ilmin hadisi kuma ya tabbatar Ibn Hajar yana da zaratan dalibai a bangaren abin da ya shafi fiqhu da sauransu dan shi wata dabara da ya a zamanin sa shine dukkan abin da zai koya sai ya nemi wa yafi kowa iya shi a wannan garin sai je ya koyi wannan abin kadai bai hada da wani abu ko da kana karantar da wani ilimi shi dama ya yi tambaya ka fi iya kaza to wannan abin zai zo a wurinka da koya da ya tashi koyon lugha sai ya je ya nemi abin nan mai littafin Al-Qamus Al-Muhit a wurin shi ya koyi lugha bai da ya koyi lugha wajen kowa ba sai wajen shi da ya tashi koyon fiqh sai ya nemi Al-Imam Al-Balqini dan a lokacin shi ne wahidu da harihi fi duniyar fiqh a duniyar fiqh shi kadai ne sai dai kuma daga can in an je su da rizumin ta sai dai ayo baya haka ya rinka bi to al-imam al-aini ya tabbatar ibnu hajar ya fi shi idan yaje ya tsaya gaban ibnu hajar ya dauki ilimi ina wata rigima kuma sai ya samu wadansu da kakuran dalibai na ibnu hajar wanda suka iya wanda irin mayun rubutu wanda ibnu hajar yana magana kamar malami na bada lecture kenan a siyata shi kuma suna rubutawa irin bayan wanda ko kalma ɗaya ba sa bari sai ya abuta da su sun kofo sai ya kirawo su sai ya kofi sai ya funa hajjar ya gane ya ce a ilimin naka ma na sata da aure suke sata mahallin shahida nan gurin kaga dai ya tabbatar ibnu hajjar abokin adawarsa ne amma kuma yana da abin da dole sai ya karu da shi ya rika zuwa yana koya a wajensa sai ne ko ta hanyar kai tsaye ko kuma ta hanyar wani ya koyo kai baka zuwa karu kada za ka karu amma wanda ya fi ikhlasi shine wanda zai je kai tsaye ya koya irin da Imam Shafi'i yana Shafi'i dinsa amma da ya ji labarin Imam Malik sai zai je karatu can Imam Malik kuma yana daga ka'ida daras khas ke bantaccen darasi da yake da shi da ɗaliban ilimi ba kowa yake zuwa ba in ka zo zai iya korar ka sai ya samu shaida cewa kai mutumin kirki ne da aka Shafi'i yana so ya taho Madina wurin Imam Malik amma Malik ko bai san Shafi'i ba ya tabbatar ya zo kore shi zai dan majalisar Imam Malik ba wargi saboda haka sai ya nemi wani malami a Makka ya rubuto takardar zuwa ga Imam Malik ina gabatar maka da Imam Shafi'i a matsayin dalibin ilimi ne mai kwazo yana son ya zo ya karu da ilimin ka sannan Imam Malik ya karfe shi a halkarsa ta koyon ilimi bai ji cewa shi imam bane ya je wurin Imam Malik ya karanta lokacin da Sheikh Nasiruddin Albani ke karantarwa a Jami'ar Musulunci ta Madina Bin Baz ya rinka koyon ilimin hadisi a wurinsa lokacin da shi Bin Baz yake shugaban Jami'ar Musulunci ta Madina ya rinka koyon ilimin usulul fiqh da mantiki a wurin Sheikh Muhammad Al-Amin Shakiti shi shine shugaban jami'a wannan kuma lecturer ne kwanan da aka dauko shi to yau mu saba da wannan ba sai mutum ya yaki da zuciyarsa lokacin da naje Jami'ar Musulunci ta Madina ba abinda yafi bani wahala a duniya irin mirasi ilimin rabon gado sai ga wani aboki na dalibi ne shi ma ajin mu dai mutumin caji shi kuma ya kware sosai wajen mirasi da dama cikin lafiya ma dan sai ya haddace su da ka irin su manzo mutun Rabiya so Alfiya ta Ibn Malik dai ya haddace din kafin ya je jami'a shi kenan sai na kulla abuta da shi in an zo jarabawa na fi shi samun maki amma a gida kuma shi ne malami na a wurin shi na koyi mirasi ilimin rabon gado kafin gaba da shi ban san koyar ba kan mirasi amma kar ka manta idan an zo jarabawa na fi shi maki inda wani ne sai ka ta dan me zan fishi maki a jaraba kuma zan koyi wani ba wurin sa dukkan sai ka mutu kana jahili kai ka tuci kanka وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين شبتجا من الله يتي دكان وند aka dora alkali faqad zubiha bi ghairi sakin an yanka shi ba tare da wuka ba amma sai yankan da ba wuka shine malamai suka ce balaga ta zance dake cikin nan ko dake an ce ga wani mai mota Peugeot number AA233GMA ya tare hanya da Allah ya je danye dan wanda su samu cewa mai wannan lambar Peugeot lambar jama'a ne kenan ko AA233 da Allah ya je gara parking din sa dan su wanda su samu cewa malamai suka ce balagar zance da ke cikin wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wato idan yanka mutum da wuka shine yanka na zahiri wanda za a yanke makogaro jini ya zuba amma yanka mutum ba tare da wuka ba wato yanka na batini ana ganin kai an maka gata amma an halakar da kai ne an dulmiya ka ne wato an jefa ka cikin hadari domin kana cikin tambal tambal alƙalan iri uku ne to ya za ka yi ka zama ɗayan baka fada cikin nau'ika guda biyun ba na halaka sai mutum ya yi da gaske sai mutum ya ilmantu sai kuma ya ne sanci son zuciya domin akwai wanda son zuciya ya halakar da su su ne wanda sun san gaskiya ba su yi aiki da ita ba akwai wanda jahilci ya halakar da su suna son gaskiya amma jahilci sa suka yi hukunci bisa ga jahilci suka halaka to kaga kafin mutum ya tsamo kansa akwai aiki sosai da sosai suka ce wannan razanarwa ce manzon Allah ke yi cewa lallai kar mutum ya karba alƙalanci sai in ya ga cancantarsa ta fuska guda biyu ta fuskar ilimi da kuma tsoron Allah in ba haka ba lallai fa kada zubiya bi gari sakin an yanka shi ba tare da wuka ba wannan hadisi Imamu Ahmad da al-Arba'a suka ruwaito wa sahaha ibn Khuzaima ibn Hibban wa anhu radiyallahu anhu ta'ala wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo wato ainihin daga Abu Hurairah da kuma shine anhu haka daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi manzon Allah ya ce innakum satahrisuna ala al-imara wallahi lalle ku za ku kwadaitu bisa ga shugabanci shine al-imara akwai al-imara as-sughra akwai al-imara al-kubra al-imara al-kubra ka zama halifan musulmi gaba daya kai ne amirul mu'minin wannan ita ce al-imama al-kubra ko al-imara al-kubra sannan kuma akwai al-imama as-sughra kalamin shugabanci ba kai ne amirul mu'minin gaba daya ba amma kai waziri ne minista ne ko kai gwamna ne a jiharka ko kai komishina ne a ma'aikatarka ko wani director ne ko permanent secretary ne kai wannan ya zama al-imara as-sughra kalamin shugabanci da bai kai wancan babban ba to shine manzo Allah ya ce zamu rika zama masu kwadayin shugabanci waɗansu babban suke so wasu na ƙasan suke so ina ba da an fahimta in ba haka ba saboda kwadayin shugabancin mutane a yau idan wani commissioner ya mutu a wurin ta'aziyyarsa ne ake kullen-kullen wa zai gaje shi kai kafin ma a sa masa alkafani waɗansu sun fara harin wannan kujerar sun fara connection a biya kulle kafa da wancan a yi wa wancan waya a haɗa wancan waya da wancan wane fa ya mutu so ke kawai samu tabbas ya mutu kamar to sai yake ji so ce ku ba shi tabbas eh ya mutu Allah ya kasa Allah a zuci wato zan hanku ne nan haka mutane suke a yau satahrisuna ala al-ibara za ku yi kwadayin shugabanci da mukami wa satakunu nadamatan yawmal qiyama shugabanci zai zama nadama abin yi wa nadama ranar tashin kiyama manzo Allah ce fa ni'matil murdi'atu ma dalla da mai shayarwa wa bi'satil fatimatu tir da mai yayewa abin da yake nufi da mai shayarwa mukamin a duniya matsayinsa kamar mukamin yadda mai shayarwa take shayar da jaririnta haka mukaminka ke jawo a tara maka kasa a baka kaza a baka kaza a baka kaza yadda jariri ke moruwa da mai shayar da shi haka wanda yake kan mukami kaza ke moruwa da wannan matsayin ofis din nasa a baka mota in ka kai matsayin ayi maka jiniya ayi maka jiniya in baka kai matsayin ayi maka jiniya ba baka driver mota mai AC da waɗansu sauran abubuwa al-murdi'a din kenan anan a duniya ma dalla da abin zaka ji kana jin daɗi amma wa bi'satil fatima kir da mai yayewa wato a lahira kenan zaka mutu ne duk bayan an kwace waɗannan din ba motar ba jiniyar ba yan security din babu allowances din babu kaza haka zaka ji lahira kuma sai abin da ka dauko da shi shine wa bi'satil fatima wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wato shugabanci yana da wahala kwarai da gaske Abu Zar al-Ghifari yazo tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ala tastamiluni, manzo Allah kana rabon makamai, ni ba za ka nada ni wani shugabanci ba, ba za ka bani mukami ba, ni ala ku mukami ka. Abin da Abu Zar yake bukata ba wai burin shugabancin ba, shi abin da in dai har manzo Allah ya baka abu, to akwai nau'i ne ya yarda da kai, wanda ko manzo Allah ya yarda da shi, to ai zai sa sila a lahira. Shi abin da yake so kenan, ba wai mukamin yake kallo ba. Yace ala tastamiluni ya rasulullah, sai manzo Allah ya ce ya Abu Zar innaka dha'if wa innaha nadamatun wa khizun yawm al-qiyamah. Yace na ga kai mai rauni ne, ba wai mai rauni na imani ba. Akwai mai raunin imani wanda shi zai sata, akwai wanda yana da karfin imani amma raunin himma gare shi, yana rike da mukami ya rike, wanda suna ta sata ba ya iya hana su. Sai an tambaye shi ran dashin kiyama, dan me bane suka sata? Duk wanda yana da kwamishinorin da suka yi sata yake alhaji, sai an tambaye shi. Duk kwamishinan da daraktocin da ke gargashin suka yi sata yake alhaji, sai an tambaye shi. Duk wani daraktan da na ƙasa suka yi sata yake alhaji, sai an tambaye shi. Duk wanda yake na ƙasan ka yi wani abu ka sani, za ka iya hana shi a gwargwadon mukaminka, kana da salahiya, kana da hurumi na ka dakatar da shi, ka tsayar da shi, ka rubuta masa kwayari, ka yi kwayarin ɗinsa, duk ka kyale shi, to wannan sai an tambaye ka kai ranar tashin kiyama. Raunin da manzo Allah yake kallon Abu Zar da shi kenan, ba rauni na shi zai ci ba, rauni na wadansu za su ci, ba zai iya hana su ba. Yace ya Abu Zar innaka dha'if, kai mai rauni ne, kuma shugabanci a ranar tashin kiyama abin da dama ne, khizyun wa nadama, hasara dai kuma nadama ne. Yace illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi, sai wanda ya karbi mukami bisa ga tantanta. In baka cancanta ba, aka kirawo ka, aka dawo ka, suka ce a'a ni na san ban cancanta ba. In baka ba, yaya mutum ya je ya karanta aikin gona za a ba shi kwamishinan filaye da mai haɗa shi da filaye da raba fili? Ya mutum likita ne shi, ƙwararren likita, a za a ba shi kwamishina na watsa labarai? Aka ce ban cancanta ba. Eh, na yi boko amma ban cancanta ba, ba nan na karanta ba. Ina ba da an fahimta. Illa man akhadha bi haqqiha, sai wanda ya karbi shugabancin bisa ga cancanta, ba alfarma aka yi masa ba, cancanta ta sa aka bashi. Dai kenan. Sannan wa adda alladhi alayhi, nauyin da duke kansa ya riga ya sauke da shugabanci. Ba ka aka nada ka ba, sai da aka rantsar da kai. An rantsar da kai za ka yi kaza, za ka yi kaza, za ka yi kaza. Kuma akwai tsarin aiki, za ka je karfe kaza, za ka tashi lokaci kaza. Kuma akwai hurumin da aka baka, ga abinda office ɗinka zai iya, ga abinda office ɗinka ba zai iya ba. To wannan duk abin da ke kanka kai kokarin ka sauke, to kai ne kadai baka cikin nadama, baka cikin hasara ran tashin kiyama. Sai wanda aka rada bisa ga cancanta, sannan yayi aiki tukuru, ma'ana a yanzu koda kai aiki tukuru, hakila aiki hirme ka tabe karki kake dan ba cancanta ba ta sa aka baka. Kila kuma an baka bisa ga cancanta amma baka yi aiki tukuru ba, amfanin ka ya zaka rufe ta kanka kai da yayanka da sauransu. Haka kuma za ta zama nadama a ranar tashin kiyama. Abinda manzo Allah ya faɗa Abu Zar al-Ghifari kenan cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito. Kuma mutum ya san wannan menene na rikici kuma. To wannan fa kowane irin mukami. An kawo wannan hadisi a babin alƙalanci, dan annabi na alƙalanci ma yana cikin wannan babi. Lokacin da naji ana neman alƙalai, ya kasance na lura ina da cancanta. Sannan na biyu ina da karfin halin da lalle zan iya tsaya in ji gaskiya, sai an kai kaina. Amma ana neman alƙalai ba ni da aiki kawai, sai na tafi. Dan in samu alƙalai, dan in samu kaza, dan in samu kaza, ababen da alƙalai suke samu ba bisa cancanta ba. Na tuka na zulma cikin wannan rami kenan. Da aka yi kawo hadisin a babban alƙalanci, abin kuma bai takaita akan alƙalai ba, kan dukkan kowane irin mukami na gwamnati. Akwai wata magana da kenan wanda Imam Sirani kawo ta, bayan ya kawo wancan hadisi na Abu Zar al-Ghifari, da yace ala tastamiluni, manzo Allah ce innaka dha'if, kana da rauni, wa innaha amana wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama, shugabanci amana ce, sannan kuma nadama da hasara ce ranar tashin kiyama. Illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Yace qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi yace hadha aslan azimun fi istinab al-wilaya, wannan shine babban jigo cikin musulunci da yasa da yawa daga cikin magabata suka rinka nesanta shugabanci, wala siyama liman kana fihi dha'f, musamman idan mutum ya san shi mai rauni ne. Wa huwa fi haqqi man dakhala fiha bi ghairi ahliya, in mutum yana da rauni, daidai yake da wanda ya shiga cikin shugabanci ba tare da cancanta ba. ولم يعدل به عدل فيه فإنه يندم على ما فرط فيه على ما فرط فيه إذا جوزي الجزاء يوم القيامة متزين داما على نتاج القيامة إذا أنيس كمكوج متاني وأما من كان أهل الله أما أن يكسن تياجن تجمع كمن ذاك باشي وعدل فيها كما هي عدل في وجه شجوانشي فأجره عظيم وأن الله درس بجرماني كما تضافر به الأخبار كما يد حديثين سكزود حكم ولكن في الدخول فيها خطر عظيم dadda ilminka cancantarka da tsoron Allahnka da jin cewa zaka yi gaskiya shiga cikin dan akwai hadari mai yawa da akwai wanda zai iya shiga da farko mutumin kirki ne daga baya kuma sai shugabanci ya rikita shi sai mukami ya rikita shi musamman a Najeriya ana irin wannan ya ga mutum bawan Allah ya hawa mukami kafin ya hawa mukami in akan keke game da kai sai ya tsaya kun gaisa amma da ya hawa mukami gaba ɗaya duk wanda ya suke sa abokanai da ya san su da waɗansu sun yi primary tare, waɗansu sun yi secondary, waɗansu sun je university tare, waɗansu abokanin business sun sane a jiya zuwa shekaran jiya kafin yau a rantsar da shi. Amma daga lokacin da aka rantsar da shi duk waɗannan ya gama da su dan ya fi ƙarfin su. In ko za su yi mu'amala da shi sai su yi mu'amala da shi bisa ga haƙuri. Shi commissioner ne, su kuma sauran ne, sauran mutane ne. Shi gwamna ne, su kuma sauran ya ayyuhan nasu ne. Saboda haka shi ba a kiran sunansa. Yana magana daga mai cewa yallabe sai mai cewa ranka da sai mai cewa your excellency sai mai cewa kaza saboda haka wannan kalmar ana ta faɗa masa ana ta faɗa masa inda zaka zo ka faɗi sunansa da mahaifinsa ya raɗa masa wata rana sai ku rige kai ba ka san ba zai yi sai ya ɗauka a cikin mutane ba ɗan adawa da shi irinka kuma ba mai cin mutunci irinka har kawai ka ce masa wane shi fa aka raɗa masa ranar suna aka yanka ragowa kai. Wannan kuma daga baya aka ara masa kafin ya sauka kuma a daina faɗa. In ma ɗan majalisa ne wai dole sai ka ce honorable wa ne wai ba a faɗin sunansa haka ka faɗin sunansa haka gaya ba tare da ka mai girma wa ne mai girma kaza 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 mai girma kaza kaza sai ka faɗi haka hankalin sai kwanta to tun daga nan wurin ake ɓata mutum a sangarta shi. Kuma inda ya san hanyar kasuwa yanzu bai san hanyar kasuwa ba inda ya san kudin ya duka yanzu bai sani ba sai dai kawai ga an kawo kaya a dinki ya sa wanda ya ga dama ya bayar da wanda ya ga dama ya yi zage-zage idan an kawo ɗin ba wanda su yake so ba har kai kai ta sake in irin hula ke so in irin agogo in irin takalmi ba wanda lokacin da ka kai wannan mukamin za a ce wai za ka saya da kanka ka fi ƙarfin to kaga wannan haka ko matsala ce kuma in ka gamu da bitana ta su wato masu ba da shawara mugga sai su mayar da kai amarya amaryar ma ba amaryar bazawara ba amaryar budurwa ka san amaryar budurwa kullum a lullube take ko ba haka ba in an zo ganin ka sai ba za a ganka ba sai dai a gan su 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 ganka kuma ka gan su 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 ga wancan da ya zo ganin ka me ake kenan duk abin da yake na kirki ba za su dora ka a kai ba duk abin da yake na sharri ba za su yi maka nasiha ka daina ba abinda duk ka ce kaza komun sharrinsa sai su goyi bayan ka akai abinda kace ba haka ba komun alkhairinsa ba za su iya faɗa maka ba manzo Allah ce babu wani mai mukami a duniya face sai yana da bitana tani abokanan shawara iri biyu gurbi ne da shi na mashawarta bitanatun ta'muruhu bil khair wa tadulluhu alayhi abokanan shawara na ɗaya su ne waɗanda za su umarce shi da alkhairi su dora shi akan alkhairi iri na biyu din kuma su ne waɗanda suke ta'amurhu bishirri wata hutsuhu alai shirri suke tsora shi a kai kuma su zuga shi a kai sai manzo Allah ce dukkan wanda Allah ya sa yake sauraron masu ba da shawaran can masu faɗin alkhairi baya sauraron masu faɗin shirri to Allah ya riga ya kare shi daga shirrin da ke cikin shugabanci zai gama lafiya. Amma dukkan wanda ya kasance waɗanda suke gina shi a kai shirri zai saurara ba ruwan shi da masu faɗin alkhairi to wannan yana cikin sharri yana cikin sharri to ko masu ba da shawara iri biyu ne akwai masu ba da shawara fi sabilillah kila masoya ne kila talakawan gari ne kila kungiya ce kila ba kungiyar addini ce kila ba ta addini ba ce wani mutumin kirki kawai ya ga kaza ya dace ya zo ya nemi ganinka ya faɗa maka gaskiya don ka rike mukamin da aka baka gwamnan ne shugaban kasa ne minista ne commissioner ne director ne permanent secretary ne ya faɗa maka gaskiya ba naɗa shi aka yi ba albashi yake bukata ba alamansa suke bukata ba akwai kuma waɗanda ake ɗaukar su kawai don su ba da shawara, a ba su albashi, a ba su gidaje, a ba su alawansu su yi ta tsaya da sauran abubuwansu. To cikin kowane iri biyun akwai na gari akwai na banza. Idan Allah ya so shugaba da alkhairi sai ya sa ya rinka sauraron na garin na banza ya kyale su. Idan kuwa Allah bai so ka da alkhairi ba sai ka yi sauraron na banza ka kyale na gari. Dan ba za ka iya komai kai kadai ba sai ka nemi shawarar mutane sauransu. Allah gane da mu. Wato wannan babin yana da mahimmanci kwarai da gaske, ko kuma waɗannan hadisai suna da mahimmanci kwarai da gaske, amma lokaci ba zai ba mu damar mu iya tantance komai da komai wato ainihin a ciki ba. Nike ganin sai mu dakata kan wannan hadisin gobe insha Allah, sai mu tashi kan abin da zai biyo bayan sa, abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta'ala shi yake mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wai hakuri kai sai. Ai da ma'ana maganan ba sai ya cika ba, kafara dan zuwa zai a madadin sa. Dai dan zai cika, ya cika me? Yayi me? Bai amma da abin da ya zai ba. A madadin wannan abin shi ne sai kafara dan zuwa. Na'am. Mutanen Makka na lokacin jahiliya su dama cikin ibadojinsu akwai abin da yake asalin su akwai su a shari'a tun koyarwar Annabi Ibrahim, akwai kuma ababen da yake tsabar bautan gumaka ce. To abin da yake zai je yi a lokacin nan cikin dare a lokacin jahiliya din a ɗakin Ka'aba wanda yake ya dace da shari'ar musulunci ne, ta haka manzo Allah ya ce zai auku bi nazari.
Assalamu alaikum.
Da
malam, wannan ya tambaya ne akan darasin jiya cewa game da hadisin Tirmidhi wanda ya jero sunayen Allah da wanda su ne idan ka suna akwai sunayen wa'inda ba su tabbata ba ne.
Galibin abin da ke ciki kusan kashi 90 ko ma sama da haka cikin sunayen da suka zo cikin wannan riwaya ta Tirmidhi sun tabbata, akwai kuma waɗanda babu abin da sa suka tabbata dan akwai su a cikin ayoyi daban-daban da kuma hadisi ingantattu. Idan ka dauki Allahu da Ar-Rahmanu da Ar-Rahim da Al-Malik da Al-Quddus da akwai su cikin ayoyin Al-Qur'ani, dan haka ba dan wancan riwaya Tirmidhi aka inganta su ba, sai dan kasance wasu sun zo a cikin Al-Qur'ani ko cikin waɗansu hadisan da bai ingantattu. Amma dukkan lafazi da ya zo cikin wannan riwaya ta Tirmidhi ya zanto kuma ayar Qur'ani ba ta tabbatar da shi ba, bai kuma zo ta wani hadisi ingantacce ba sai wannan riwayar kadai ta Tirmidhi, to ba a daukar shi cewa yana cikin asma'ullahi al-husna. Kamar misali idan ka dauki al-Baqi, banda wannan riwaya babu inda ya zo, dan haka lafazin al-Baqi bai zo cikin aya ta al-Qur'ani ba, bai kuma zo cikin hadisi ingantacce ba, dan haka ba a daukan al-Baqi a matsayin suna cikin sunayen Allah. Ko Al-Jalil bai zo cikin Al-Qur'ani ko wani hadisi ingantacce ba, sai cikin wannan riwaya ta Tirmidhi wanda yake dhaifi ne, dan haka Al-Jalil baya cikin asma'ullahi al-husna. Ka fahimta?
Na sanadin cewa mutum da ya bakanci zai ba da wani kuɗin da suka mace kawo, shin zai bakanci ne ko kuma zai bari?
Idan mutum ya bakanci kan abin da baya da halin yin sa sai ya kafara da zuwa. Mun riga mun karanta baya bukatan wai sai mun sake mai tayar.
Wannan ma tambayar tsara an sa cikin kawo cewa mutum ya yi bakanci cewa in ya ci waye zai yi azumi, to kuma da bai ci ba shin ba zai yi ba kenan ko ba ka san?
Dole sai ya yi. Sai ya kafara da zuwa. Sai dai kuma idan mun dauka a cikin nau'in bakance na farko na karhanci, to sai mu dauka cewa ba zai ba kenan. Tunda ya ce sai in ya ci jaraba ne zai yi, in bai ci ba kaga ba zai ba kenan.
To malam
wannan wanda makaruhi ne irin wannan bakance mutun ya daina yin sa shi yafi.
Malam wannan tambaya ana shaki na sama karan cewa wai shin sunan Ar-Rashid, Rashid ya tsari amma Ar-Rashid sunan Allah ne?
Ba sunan Allah bane ba. Da Ar-Rashid din da Ar-Rashid duk baya cikin sunayen Allah. Kun ga duk mun riga mun saba yanzu a cewa wani Abdulrashid ba sunan Allah bane, ko Abduljalil ko Abdulbaqi. Ya kamata mutane mu rika tantancewa lokacin da za mu sa suna. Ranar laye ba ta riga ta zo ma lokacin ko ta riga ta zo? Ai idan bata zo ba ya tsaya dan laye yanzu bata riga ta zo ba shikenan. Idan magada sun yi ittifaki kan cewa sai yanka masa ya halatta. Idan ko suka ce a sa cikin gado shikenan sai a sa cikin gado dan daga lokacin da ya mutu ai layyar bata kansa. Na jin tambayar da yake wannan. Sai wa?
Ko sunare?
Sai tambaya a kan cewa idan mutum ya bar matar sa wannan tambayar ba ta tambaya. Wani mutum ma ya bar matar sa na ta wa da yawo kana ɗibo ruwa kana ɗibo ita ce wanka shi. Idan ya yi sallah Allah baya karɓar sallarsa.
Don me ba za ka karɓar sallarsa ba? Kawai don ta je ta ɗibo ruwa sai a je karɓar sallarsa. Azuma wa binta Abubakar ba ma ɗibar ruwa ba ciyawar dangi take yi wa mijinta. Sahabiya ce mijin da kuma yana cikin mutum goman da aka wa albishir da aljanna mashhura a Zubairu bin al-Awwam matar sa tana zuwa ta yawa dokin sa ciyawa a da bai halatta ba da shi manzon Allah ya ganta ba a hanya wasu rana bai hana ta ba abin da sa ko abin da muka dauka a matsayin kulle a kasar Hausa shine mace ta shiga gida ba ta fita shine kulle rashin fita ba shine kulle ba kulle shine ba ta takuduwa da mutane sai muharramanta in kuwa za ta fita waje to za ta fita cikin shiga ta musulunci da ladabi na musulunci tun daga lokacin da ta fita har ta dawo gida wannan shine kulle amma irin wannan kullun da ake fa na gargajiya sai ga waje ba ta fita kuma a cikin gida ga ta kullun suna zaune da kannan miji yanzu da shigo ya ce matata ta dafa abinci da bashi matarsa ce kannan mijin da goma haramin da ne ba mu haramin ta bane ba amma ba ta sa hijabi a gabansa wani ma za ka ya zo ya zauna da matar wansa ta shiga ta yi wanka daga ta sai zane daya jiki ne suna shafa mai ya zo ya zauna suna hira ne ta o ya ba komai kannan miji ne amma ko mai wannan matar ba za ta je makaranta ba dan yana kulle ba ta je asibiti in ba ta da lafiya dan duk kulle yake yi wannan jahilci kenan kuma ina ga karatun bakan damiya da aka yi a kasar Hausa ya taimaka wajen wannan don shi mai bakan damiya yana abinda ya dauka kina a matsayin kulle yana ganin in ta shiga gida kar ta fita ban ji ba dan me za ka shiga ɗakin matar yanka wai sai ka shiga amma kana shiga haramun ne ka dade shiga daga yau Allah wallahi haramun ne daga yau kar ka ƙara shiga wanka din ba yayarka wannan ai mace ce yar uwarka muharramar ka ce ya halatta ka wariyarka amma matar wanka ai ba muharramar ka wace ba wannan al'ada ce ta mutane wai wace ce ka shiga ɗakin ta kai wallahi bai halatta ba bai halatta ba kawai abinda za ka yi in za ta je in za ka shiga gidanka ya sallama salamu alaikum ita kuma in ta sallar da bin musulunci kai ma in ka sallar da bin musulunci lokacin da ka ce salamu alaikum ba daga an ce wa alaikum salamu ba za ka shiga in ka ce salamu alaikum an ce wa alaikum salamu ka shiga gidanka kenan ko ba haka ba amma gidan da ba naka ba ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam sai ka ce to in shigo sai ce dan tsaya sai ta shiga daki sai ta dauko gele ta rufe kan tukuna sai ka shigo kana zauna a gidan dakin ka a gidan yake ga kaga yayanka to wanda ita ce matsala kamata ai maka shago a waje ko a kama mai shago Allah wallahi Allah wallahi wannan matsala ce inda muna so mu yi zama wanda ya dace da addini da shari'a ba wai al'ada muke yi ba sai a kama mutum shago a waje ana masa abinci a gidan ya halatta ya abinci a bashi idan ya zo sai ya sallama da safe assalamu alaikum assalamu alaikum in ya sallama uku ba an zaba sai ya koma ya sake dawowa in an jima assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam wane ne wane ne kun tashi lafiya dai yana daga waje kun tashi lafiya an gama abinci da ya an gama sai a ce gashi nan za a mi ko maka sai a ajiye ko yaro ya kawo ma sai to ta ajiye ko kuma shigo ka dauka ta ajiye a gindin murhu ta shiga daki kai ka shigo ka dauka kai tafiyar ka ko kuma ko da tana zaune a wajen da gela a jikinta da komai a jikinta tana rufe da jikinta sai ta dauka ka tafi sauransu amma akwai waɗanda suke maza baligai za a ga suna cin abinci da matan yayansu, gargajiya kenan da jahiliya. Shi yasa aka tambaye manzon Allah dangane da da yace iyyakum wadkhulu ala nisa, ku kiyaye shiga wurin mata. Sai wani sahabi ya ce ara'aita alhamu ya rasulullah, me zaka ce dangane da alhamu? Alhamu shine qaribu zawji, dan uwan miji, wansa ne, kadin sa ne, dan uwan miji. Sai ce alhamu almaut, dan uwan miji mutuwa kenan. Haka manzo Allah ya sa masa suna kanin miji mutuwa kenan. Abin nufi saboda a iya sakewa da shi da kyauta da zato, kuma wani abu ya faru. Musamman tunda a gargajiyance akwai wasa tsakanin kannan miji da matar yayansu, wani wurin hadda doke-doke, wani wurin hadda kokowa, duk ana yi a gargajiya, wanda wannan duk haramun ne, duk haramun ne. Wato dole sai mun tsara rayuwar mu yadda ta dace da addini. Akwai al'adun mu wanda ga da iyaye da kakanni sun dace da addini, wannan sai a yi ta yi. Akwai wanda ba su dace da addini ba sai a yi kokarin a tura su gefe guda. Akwai da dama daga cikin mazajen da yau sun fahimci wannan rayuwa cewa abinda ake na wannan takutuwar ba kyau, amma idan mutum ya yi magana sai a ce baya son yin uwansa, kila ma iyayenka su kira ka su zage ka, dan me zaka hana kannan ka shiga gidanka? Wannan ba wani laifi din kira sun kira ka su zage ka, zagin ba abinda zai ma ko ina maka suka yi Allah ba zai karba ba, dan kana da gaskiya sai kai kokarin kai musu bayani, sai ka kawo wannan hadisin ka jawo musu su ji karatun su fahimta, wannan shine gaskiya. Duk wanda kaga kannansa ya yi kokarin ya fahimtar da su, to sai da yi jan aiki. Amma duk mutumin da yake zuwa zauren kada ce baya son yan uwansa ko a ce kaza, wani lokacin kuma a yi maka yarfe a ce ai matarsa ce ta hana yan uwansa zuwa gidansa, kai kuma shari'a ka kalla ka hana su. Ina ba za mu fahimta wannan shine zance na gaskiya. Ku kallaina ne idan kun zo ku yi sallama sai in fito mu gaisa, ko in kun yi sallama ina ga dama in ce ku shigo, lokacin matar ta shiga daki sai mu zauna ni da ku a falo, me zancen mu na zumunci mu ci abinci tare ku tashi ku yi tafiya? Wannan shine zance na gaskiya. Allah gane da mu
na ga abin da kai bayani na karatu a yi hajji tsari da mutane
da rai
garin na akwai mura da wani suke adawa da kai ce da ke
tsarin karatu na zamani suke adawa da shi saboda
ne saboda gaba ɗaya kamar dai da kai bayani din da kake tana a cikin wannan karatu da kuma karatu ne ya yi da shi. Ya gama mutuwa cewa yin bauti da ke amfani da shi wannan
tsari ne mutuwa. Wannan akwai jahilci wani lokacin, sai mutum ya ce dan an sa yin nufin makaranta tsari na Yahudawa bai halatta ba. Wannan akwai jahilci a ciki. Na yarda cewa akwai kasawa a ɓangaren karatu na tsari, musamman karatun addini. Domin yadda gwamnati ta bayar da kulawar ta wajen silabus ɗin boko, bata bayar da kulawar ta wajen silabus na karatun Islamic studies ba, tun daga matakin haya Islamic har zuwa matakin diploma zuwa degree. Galibi kuma tsarin silabus ɗin tsari ne wanda aka yi su tun lokacin turawan mulkin mallaka, waɗansu daga cikinsu ko aka ala daga waɗansu jami'o'i da suka tasirantu da turawan mulkin mallaka. To wannan kawai shi za mu kalla mu gyara, don mu kalla mu gyara shi kenan.